matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakub muke da ni daga nan birnin Washington DC muke sallama da ku a daidan wannan lokacin. A yau shirin ya tattauna ne da babban jami'in kula da ayyuka a hukumar kiyaye hatsarin ta kasar Ghana wato Rose Country kenan reshen yankin arewa maso yammacin kasar Muhammad Hashim Sidi Madani akan matakin da hukumar ke dauka yayin da ake tunkarin watan Kirismeti ga kuma babban zaben kasar a ranar 7 ga watan Disamba lokutan da ake yawan samun hatsarin a Ghana. A cikin wannan lokaci ɗan kasuwa na yawan kai komo da ababen hawa saboda hada-hadar Kirismeti. Kana yan siyasa su ma suna yawan zirga-zirga akan hanyoyi don haka akwai bukatar jan hankali da kiyaye ababen hawa. Dalili kuma kenan da yasa na tuntubi Muhammad Sidi Madani ko shin akwai wani shiri da hukumar Rose Safety ke yi a wannan lokaci sai ya ce
na'am akwai tsarin da hukumar da ta Rose Safety tsora shi garin cewa muna fuskantar watannin na Christmas sannan kuma ga zabe gaba daya wanda ya tunkaro kai shirye-shiryen mun da muka fito da shi mun yi masa suna da cewa stay alive
wato ka kasance a rayu
da cewa na'am
ka kasance
stay alive kamar kai mutum a rayu haka nan ne wanda muna yawo sashoshi daban-daban a cikin fadin gana gaba ɗayan ta don kowane jihar muna da ofishin mu sai sa wannan tsari an yi shi ne yanda kowane jihar za ta tafiyar da wannan shirye-shirye a tashoshi masallatayya coci a sukuru inda dai muka gan jama'a na haduwa duka muna zuwa mu yi wannan gargadi sannan a cikin gargadin da muke yi na farko mun je tasha muna ganawa da masu tukin motoci wato drivers kenan muna ganawa da passengers kan mota inda za su fita zuwa ga wani wuri daban sannan kuma idan mun je tukuru mafi yawanci dalibai ne wayanda tafiya suke yi su je su kuma gida sai sa muna musu suna da cewa pedestrian su kuma akwai yadda muke tafiyar da tari su saboda
wasu masu tafiya da sawu ke da masu tafiyar kasa
na'am su kuma akwai yadda muke tafiyar da tari su yadda za a yi mu gan cewa kowa yana kasancewa a raye kuma cikin koshin lafiya ba tare da wani rauni ba ko kuwa ba tare da hafka wani hasari ba a cikin yanayinsa na tafiya yau da kullum.
To sai dai 'yan kasuwa wato masu zuwa su siyo kaya su sayar a wannan lokaci tafiye-tafiyen su na karuwa ban sani ba ko su kuma kun yi tunanin samunsu a kan wani dandali na musamman ko kuma wani wuri da kuka san za ku samu irin waɗannan mutane.
Na'am gaskiya ne shirye-shirye ya ƙarfi kowa domin kowa yana amfani da hanya duba masu amfani da hanya wanda musu suna da cewa road users an kasa su kashi uku ne ko kuwa mu ce kashi uku driver ko kuwa rider mai tukin mota ko kuma mai tukin babur daga yake nan sannan na biyu passenger sannan na uku pedestrian wanda ke tafiya ko kuma wanda ke amfani da hanya a cikin hali na tafiya sai sa masu kasuwanci wayanda ke shigo kasuwa mafi yawancin su suna kasancewa passengers sannan kuma wasu suna kasancewa masu amfani da hanya a cikin hali na tafiya sai sa wannan shirye-shiryen da muka kirkiro ko ina inda dai muka san ana taruwa kasuwa duka muna shiga mu gana da yan kasuwa idan ka je wajajen da suke da rana na kasuwa to dai wa muka target wannan rana kamar in ka duba arewacin kasar mu suna da ranukan da suke kasuwanci sai sa muna muna taro muna zuwa mu yi ganawa da su sannan kuma akwai lokacin da muke yin stakeholder meeting wanda muna kiran duk wanda
wato
taro
taro masu ruwa da saki na'am
na'am a cikin yanayi na hanya na daga cikin su matafiya kasuwa suna da hannu ciki domin su da ke shiga mota ya tashi sai sa babu bar su a baya muna kiran don mun ka shiga kasuwa duka akwai mata akwai kungiyar su suna da shugabannin su muna ba su gayyata idan mun kira su kuma suna zuwa mu gana da su idan sun koma suna yi ma mutane su gargadi sannan kuma mun je church mun je masallatayya mun yi gargadi mun kare muna yi ma su limamai ko kuwa manyan pastocin su nasiha cewa idan sun hau kan mimbari kamata ne su kara wato nasiha game da ababen da muka sanar da jama'a su su ma sun kasance muna ambassadors kenan wanda suna ilmantar da mutane game da shani na zaman lafiya ko kuma gan cewa kowa ya samu kanshi cikin kwanciyar hankali
to ya mutane da kuke musu wannan gangami ko kuke wayar da kansu ya suke karban wannan sako da kuke kai musu
ha gaskiya ne karban sako dai ana karban sako yadda ya kamata domin idan mun gama so da yawa muna kuma ganawa da su wannan wayannan taron da muke masu yawanci muna kiran yan jarida yan jaridu idan sun gama idan mun gama taro suna interview fannin mu sannan su yi ma wayan da kuma aka gayyace su interview idan ka ji jawabin da suke bayarwa kana ganin cewa eh suna murna suna farin ciki da wannan kiran da muka musu kuma idan mun je muna nuna musu ababen da ke faruwa kan hanya muna da fotoci ne na hasari muna nuna musu domin su gani ya kara tsoranta su
to madalla anan ne kuma zamu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako idan Allah kai mu ci gaba da ita yanzu a madadin bakon namu Muhammad Hashim Sidi Madani jami'in kula da ayyuka a hukumar Road Safety ta kasar Ghana reshin yankin arewa maso yammacin kasar da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin Baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya